kirin wanda ya zama na 63 a ayarin zauren VOA. Za a tashi ne a inda Malam Hassan yake jawabi a game da abin da yake ganin ita ce mafita a harkar tsaro da ya addabi kasashen Sahel, wato waɗanda suke makautaka da Niger. Malam, bismillah.
Ina son su gane waɗanda an kai Agadez ƙan Niger ne waɗanda an san aƙidar su a nan ƙasar Niger. Ba ƙan Niger na da sun kaje kasashen waje ba. Ina son mutane su san da wannan takwas. Kenan in yau an kace maka an dauki matsayi an ba mutane 10 ko 20 gobe kabila nawa gari mun kusan 10 gari mun tana daukar makami ta sai an bata. Kenan an bar hanyar doka an koma hanyar ra'ayin mutane. Ina son mutane su gane da haka nan bai kamata kana dan takarda a ce ka jahilci doka kasar ka. Ba shi yiwa haka nan. Saboda haka waɗanda kamar yadda shi wanga ya faɗi ba shi yiwa a Niger ga duk wanda san kudin tsarin mulkin Niger. Saboda ƙan Niger ne a kasashen waje suna yin ta'addanci. Kuma a ce a yanzu ai a ba su wata kota saboda mi da ware matsayi. Sun yi kowa ne. Yadda dokar ƙasa ta ce ka cika ƙa'ida ka ta in soja ta dauke ka kai kunkuri in ka samu a dauke ka. In police ne a dauke ka haka take. Kuma haka muka faɗa mu shugaban ƙasa kuma haka za a yi shi. Dan mutane su ɗibi wannan tunani cikin kansu. Na dibin wai ka dauki makami ne dan a ba kabila ka makami jamin ba za ta yi ba. Wancan da an kai shi na Agadez din mun gaya muku su sun wadi hujjar su. Ana hidda arziki an danne su sun ka dauki makamin ne an ka ce to gashi shi ma kanshi waɗansu sayar da ma fasto sun kai akwai shaida da komi ba su ma sa mutanansu ba sai shi an kai kenan kada mutane su sa shi cikin kansu ina son kenne da su gane a kabila guda ce al'umma guda ta Niger an ka ce mun fasara kalmar Niger ba ta da halaka da addinin dukkan wanda a cikin kasar ga ba ta da halaka da kabilar kowa ba ta da halaka da cewan kai dan gidanku an ka hidda sunan nan kenan shine an ka ce ta takhallaquna bi sha'abiyati jamhuriyyat Niger sunan Niger yara ta bisa kabilar Niger gabaɗaya tsuruka ba ka isa ka ce wani gashi wani ba idan ina son mutane su san da wannan da sunan Niger ne ake tahiya ba da sunan kabila ba ko da sauransu kabilancin da an ka kawo shi ƴan takarda sun ka kawo shi Bahaushe ne ke 100% in Bahaushe ya dauki makami kamar yadda waɗansu kabilu gayi ni na goyi baya a kashe shi saboda ba hujja bace ba dalili bane yanzu da an ka zo an ka yi shi gashi na a Najeriya abinda aka yi da kaina ni kire Sha Abubakar gumi ni ce matsayin ka na malami babu doka ta addini ko ta ƙasa da ƙasa da ta ce ana sulhu da barawo babu ita a duniya in kuma akwai ta ka faɗa mana barawo ba a sulhu da shi wanda ake sulhu da shi eh an ce ma yaƙi tsakanin sarauta da sarauta ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin kabila da kabila amma waɗanga bandi ne ba a sulhu da su.
To alhamdulillah mun gode da duka wato abubuwan da mutane suka faɗa suka waye mana da kanu. Alhaji Aliyu ni abin da zan fara da shi shine wato tubali na ƙasa ta mu ta Niger. Misali ni da ka gane ni na mahaifiyata Bahausa ce, ubana Abzini ne, ƴaƴana ba su da kabila don saboda bahillata nake arme. Ka gane ko? To wato tubalin ƙasar mu kenan. Duk wani bambanci da wani sabani da zo kamar wanda wato malam ya faɗa ne, ƴan takarda ne, ƴan ma'aikata. Ma'aikata su suka kawo saɓani cikin ƙasar tamu. Ma'aikata suka kai su zo cikin aikinsu a ƙauye su ishe gari na zabar mako na Hausa suna zamani lafiya sulumi sai su ka tallafi ga wancan gari na zabar mako na Hausa sai su kyale wancan hilani ko buza su yi gaba. Wannan abubuwa wannan hushin shi ne ya tattaru ya yi tsanani ya kawo abin da muke ciki a halin yanzu inda duk kaji an ce akwai hada tsakanin makiyaya da manoma to ba wani bane iyaka shi kenan. Mugun aiki ne na gwamnati na ma'aikatan gwamnati. Ai yau idan gwamnati ta shirya da wa'annan wanda suka yi hushi kin ai ba sai an kai sozawa ba. Ai ba mu buƙatar soza iyakanmu da mali. Wallahi idan aka kiyaye aka yi adalci ga wannan kabiloli na Fulani da na Buzaye dake iyakan mali sun ishi su kare ƙasar Niger. Dan saboda dan ta'adan wanda ya zo Al-Walid da ya fara kun san abin da fara da shi. Sai da ya juya kan Fulani ya ɗauki mata hudu a cikin Fulani sannan ya tafi da su sannan yin Fulani na wannan yankin na Bani Bangu suka bi shi. Don haka abu ne mai sauki mu amince da matsalar da take ba dole sai mun tahi muna bin turawa bisa ga sunan da sun ka zana matsalan ba. Suna wannan matsalan kabilanci ne tsakanin Fulani makiyaya da Buzaye da ƴan uwansu zabarmawa a zamanar da su abinda jalle hodi masu yi musu telefon daga nan ya mai a kira su ƴaƴan dukkan wannan kabilu a zamanar da su su bar ciwa-ciwa da wanga al'amari.
To ma da to bari mu tsaya.
Alhamdulillah.
To yi a gurguje to ba shi a gurguje da Allah
karka wuce da nika harkan zake sa soje na yara.
Na'am.
Da muka yi 2011 bamu ce ita ba akwai bamu ce su dauke su muka ce ya gwamnati samu inda sa su gwamnati ya kasa sa su ga inda suka tai wannan sai in precision kill full affair mu bamu tabbata yaran da lokacin nan ba ta enter da adda ne ba kuma ko harakan daukar soja mun san wanda ake cikin a cikin zone kin television part to control the dictate bamu ce ba dole a sa su amma mu ce gwamnati ga sunan yaran kan ɗan Niger ne nike inda ran nan an doke su an sa su a aiki da yau tashin hankali bai zo wajen mu onda jamen di bam tabbata ni ina cikin wanda bacha ban yarda ba a ce wani integration wanda bamu kawo shi ba amma mun ce dole ne in yara sun yi sun dawo da kayan aikin ka kai ne gwamnati ka sa tunda ba su dauke su ba ina su ta yau wanda ya ce yana da yana so ya aiki ina ya tai da su yana ran nan inda gwamnati ya aiki shi yaran ga an sa su an maida su dajin wanda dafte yake ina ga ya kare ya kamata ce yaran daji wannan a dauke su dole ne su aikin iko kenan daukar soja wannan ina ganin tilasta ne mu a ce sai une obligation pour instituer citoyen toutes les communautés su shiga cikin aikin soja haka nan ne bara shi ne sai wallahi ba mu ce a dole ba amma mun ce gwamnati ga sunan ba su yi aikin su ba ko a sune suka da muka zawo da aka kawo su gwamnati yace zamu ba su zamu sa su muka dawo nan yamai suka kira mu ciki te mutum 40 ne suka kawo bindigoji suka ce mutum 10 zamu dauka muku muka ce ba duwa ma muka bada biyar biyar da department da ba suka ce mutu uku da ba suka ce mutum biyu da ba aka ce mutum guda shine nice na so in kwatam zan ko a to ko baka gane ba abun gwamnati yace zai dauka to wannan mu ba lahimu ne ba a in kun kawo wannan magana kenan kun kawo magana inda bai kamata ba a ba batun ba kabila ne ba il faut bien comprendre une situation kela ba
nice lokacin da an kai na buzaye kabila ke da an
tadi il faut pas dévier le débat abun nike ba wannan nike ba
shi ne abun da muke so doka da order muna da kun
aiki me wane ne
a kiyaye ka gane muna da kudin tsari mun
fice tunda malam tunda gwamnati ya fara shi wani wuri in kai shi wani wuri ba laihi ne ba shi ne nike mu domin onza wanda ke magana ka gane mu ba mu ce dole ba ina ga ikon su ne shi dipte nan ba a ce dole ba mun ce ga su ne yara akwai abun da kuka yi dama da su su suka ce za mu dauke su
to shikenan
mun ce za ku dauka ba ku dauka wa adda lahi esko mu ne muka ce ku dauke su
okay
sai usi simple kusa il faut me comprendre bien ba mu ce ba malam gwamnati ya dauki niyya kun bai yi ba wala la precision qu'il faut faire
to madala to shikenan ayya ya ya to madam lab ya kamata mu jabirki anan jama'a mun gode kware da gaske daman kamar yadda na ga muku tun farko dole a samu sabanin ra'ayoyi game da al'amuran din nan kuma wannan halayya ce ta bil'adama a cikin gidajen mu ma mun kan samu gardandami tsakanin mu yayin mu da iyalan mu da sauran mu kan yadda abubuwa ya kamata su gudana to wannan ba wani abin mamaki bane ai sai an zauna ba an fito da abin da yake ciki kuma sannan za a samu makamar fahimtar ina wace alƙibla ya kamata a dauka da wannan nake son yi mana godiya gaskiya na ji dadin wannan dogon zama da muka yi don da mun ce awa ɗaya za mu yi gashi mun yi awa uku muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na harkar tsaron nan kuma in abin wanda abin ya shafa ne su zauna su saurari kuma wallahi ni in ga muku kun birge ni saboda masaniyanku game da abubuwan nan da abin da yake janyo su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalansu da tarihinsu da kuma maganinsu so shi ne muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban ƙasa ko hakimi ko sarki bai iya tare mutanen gari baki ɗaya amma ta hanyar kafofuwa da labarai yanzu aka zauna aka sa mishi wannan maganganu da aka yi ɗakin nan yau ɗai kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na ƙarshe da kuka bayar ɗin za a samu alheri insha Allah mu da Amurka a madadin sashen Hausa muna godiya matuƙan gaske da kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku zo kuma gaskiya mun gode kwarai da gaske kuma muna fatar an samu bayanan da ya gamsar da mu ni dai gaskiya na ilmantu daga cikin abubuwan da duk da cewa ɗan jarida ne akan ɗauka ɗan jarida sun san komai ba haka ba ne kullum ka zauna da jama'a sai ka ilmantu da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa so da haka muka zo ƙarshen wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da za mu yi da ya rage kafin mu wace azahar ta yi na farko dai akwai 'yan karkacen
'yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai suna Voice of America duk wanda ya samu dan abu ne ya tafi da shi na gida. Sannan abu na ƙashi shine za mu taru baki ɗaya mu ɗauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu san mu aje don tarihi mu ce rana kaza mun taru a birnin Yamai a wannan ofishi na sashen Hausa na murya Amurka saboda haka ya zama tarihi akwai mutuwa. Allah ya sa mana hannu ya sa mana ƙarshen wannan tashi-tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junan mu. To da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da waɗannan jawaban shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sakkwato wanda shine ya jagoranci zaman zauren a Niamey ta ƙasar Nijar muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ya tattaunawa da bada shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka taimaka shirya ya zo gare ku Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mumini Barma da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku sai wani makon idan Allah ya kai mu huta lafiya.